Excellente journée à l'écoute de nos programmes.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washe ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a gota a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyen bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniya kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya a reshen jihar Kano na cewa
mun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abinta, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci aka yi mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma waɗansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Ka'ida ne wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a izo kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba.
Me ne matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke we were going to begin penty tun abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar commissioner na cewa ko misalin zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awa ta shi ne cewa ba za ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma da ta damu da zarcin murja kenan.
Ah, wai da ku ne mutum da zarcin murja ai ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wance kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talata nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gari shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar ƙasa jim kadan bayan wata ganawa da General Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce musu separation du pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa lahin da ake tuhuma shi da ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban kwaldef bai yi cewa za su amsu dosi daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mintoci 16:22 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cecekucin da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna idan ya raga shi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar din. To su ɗan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba kungiyar fara fula wadda ake ce ma Forum for In Situante Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadiba waɗanda ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasa ECOWAS, duk cikin ƙasashen Sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki, don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da aka yi na neman cigaban ƙasashen Sadiyawo, wato mai da ƙasashen su baya ne. Idan kadiba waɗanda ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger wato idan ta hita sai da yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Algeria nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙarni ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
mun ga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumar hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadar kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tuntukan mu ciki kinan wanga su jawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba
duk dan ta adda daga mai duburi sai sake mu sun ba mai babu dai zan shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wannan kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ranka kin da kake ce ha faranta zo ka kai mun da soje bakin bodin Niger da tattalin ta ko daga risku da kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba
tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mana shi
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce da gangan su ne sun ga ruwan mulki sun ga a cikin wanda aka kawo ya kuma ga wace da kashi na shi sun gafa shi wannan haka don mini sai ta bayar ya fagi da shi sai da wuce din ya kuma ga wani Lagos an kawo ta inda sun san ke
ana da mutane da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki sai kun ce a littunan kanil nan da na kanil na Nijiyar lamijana yana general na wata wadatar don Burkina musa Traore yana general na Mali kirku na Benin wunda ta yi
a
kwanan ne shi ma a wunda ta yi a kwanan ne ya yi mulki shi ma ya na Burtani to in ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni na su dogon miji ko da suna gaza ta ko ya zai yi shi zo zan
amma kuna cewa kamar da mu sai tsani ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abun
ya jima general ne da tubo shi ba kuma wanda president da nan to idan ana demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina nan an ka yi shi an ka ce wani ku kasa mu kan Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ku ba to abin da ya samu shi fuda so ne su masu gaki sun ka samu da su kuma sai masu gaki uku su zo su zo su gida ko da mu planning da tana arziki ne gaskiya yoje mu sai da ka buru kudin ka ba baka san inda akan zancan shin sai da wayin ta ji ba faransanci community economic development la fin dubos to ina economic shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga yamuwa ba dake kula da harkokin su
tana zuwa dole kuma ta so dan in baka da yanci kana da mutaba ka baka da wani abin wani kinda iyaye ne bi gaba ka ja mutane baka da birkin da baka da komai ga dukkan nan da rubutun mutane kana nuri ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke tsange da muke ciki shekara 50 fuska an kusa ka ce ne ko ken Niger da ken Nigeria ba mai raba su
president an tuka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa bismillah ban ganshi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Nigeria kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwatanta kwarta sauransu duka duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afirka ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karhi da suka zo dukan su cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Kadafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutane ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazarin ya suka yi na hada kanon ya fi
amma kuma yana magana kan samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France France an kore ta daga nan ko an kore France shi ke duka muka zo muka yi kuwa al'abusannin an kore France France ta tafiyarta kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku in za su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai yan Nijar ba ka rasa dai miliyan kuɗi cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najo ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki kasu da shi Zur Tahiru Gimba mu yi maka adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakaninmu da Najeriya Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president a Niger sai da yawo da ya tashi ya ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da aka yi Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana ka ga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su yi daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari karɓi wannan ta sai da yawo ita take ba mu ƴancin mu ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a kalla bai matakin da
mun ba za mu da kace haka ma
ba za mu da aiki ne da gani
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma matakin ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAF da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta yi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da za ta samu tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi da wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wani nasara ba mu yanzu rancen kinmu da Benin wannan da aka like ka san yan Nijar nawa suka yi asara ka san yan Nijar nawa suka talauke ka san kai akwai yan Nijar da suka yi komandikin kaya sun ma yaye ka san kuma nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo togo mu daga togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo Burkina kan nan a iso goshen mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasar kin Faransa yana can e kafa hen ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kafa hen Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mune ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure kuma kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tunci kan mu ciki kinin mun ga sojawa wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yanzu ga maganar nan ta sai da yau akwai gara ko kuwa baki alƙalin ne da
ya
bushe
an yi ta abu ya kwanta bazan yi shi ce amma ragon nan ya tashi ba ta cikin sai yau shine alheri ga kasan shine alheri ga kasashen ganan
ku babu wata maganar gyara
babu wannan tsarin abinin da yanzu za a yi ga IRS ga ECOWAS ga IRS ga CDAO a tattan nan gyare-gyaren da za mu yi na hango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai mu daidai ruwa saki daidai ruwa da dai saki in ka bani visa ya ba maka visa in babu visa mu yi shaka
da mu ana cewa kasashen nan na IRS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
hajjin gudawa ne ake faɗi babu wanda ke ana gyara yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallafi ga man fetur ya hidi wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abin da turuwa ta aji ka adafa adafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitamu kuma dole mu haɗa ƙarfinmu ba wai zan san yayan ya haɗa ji dan wani alaƙa ya ce a ayan su an gata ba da ta'addanci
yaƙi da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka ta kai noma yanzu babu mai gonan gata ba kuma babu inda za ka ta kai kiwo babu inda za ka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bisa 36 sannan ya kalli na daga duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai 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 kiri su ma mai babu dajin za ka shiga ka ce kiri cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka bai za ka fitar da sai ka ce ha fara ki zo ka kai mini don soje bakin gudun Niger da tattalin ya ta'adda ɗan ta'adda kuma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga sakko ta damin kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon bisa a gudun hilin ji mashin
mali a can dama akwai rundunar haɗin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta ayyukan aiki da ta yi na sojojin ne har gobe suna ga kula da gudun Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Internet Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da hakan muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni ke nan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Albiri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.